أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نقول الله تبارك وتعالى da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna 11 ga watan Sha'aban hijira na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 14 ga watan 3 shekara ta 2022 mun dawo kan karatun mu na Bulughul Maram min Jami' Adillatil Ahkam muna cikin Kitabut Tahara mun kammala babin da yake magana akan abubuwan da suke warware alola a karatun da ya gabata mun fara ne da hadisin nan da ya magana akan wanke mamaci inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya wanke mamaci to yayi wanka wanda ya dauke shi kuma yayi alola wanda a cikin wancan karatun ba manta ba an yi bayanin cewar wannan duka jamhur sun tafi cewa ba dole bane an dauke shi a matsayin mustahabbi ne mutun ya wanke hannunsa wasu sun ce tawadda da aka ce ya alola ma ana nufin ya wanke hannunsa ne wasu kuma suka ce ana so da ya alola mustahabbi ne ba wajibi bane ba sai dai idan gawar ta kasance akwai datti da yawa a jikinta ne to nan ne ake so wanda ya wanke ta din yayi wanka to yau kuma insha Allah zamu tashi akan babu adabi qada'il haja babin da zai yi bayani akan laduba na biyan bukata to laduba na biyan bukata malamai suka ce bukata dai da aka sani shine abun da ya shafi bawali ko bayan gari da sauransu to akwai laduban da addinin musulunci ya ajiye wanda ake son mutum ya bi lokacin da zai shiga wajen da zai biya bukatarsa saboda haka hadisan da zamu karanta za su gaya mana irin ladabin da ake son mutum ya yi lokacin da zai biya wata bukata ta sa ta bayan gari ne ko ta bawali ne ko ta wani abu kama da wannan an Anas bin Malik radiyallahu anhu kala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول أنا أنس بن مالك ده أنس بن مالك رضي الله عنه الله يدد شي قال يا شي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي زيادة ما شاء الله ثبت أغريش يا كسنشي إذا دخل الخلاء إذا زي شي غبن دايكي وضع خاتمه yana cire zobin sa akarajahul arba'a malaman hadisi guda hudu asabu sunani kenan su fidda wannan hadisi wa huwa ma'lulul amma hadisin yana da illa wannan hadisi an samu shi daga sayyidina Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai shiga banɗaki to yana cire zobin sa to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da zobe a hannunsa wannan zoben nasa kuma malamai suka ce yana da rubutu guda uku a jikinsa an rubuta a samansa Muhammadu Rasulullah Muhammadu haka sallallahu alaihi wasallam dai kenan haka Muhammadu an rubuta Muhammadu sai aka rubuta Rasulu sai aka rubuta Allahu a jiki saboda haka yana da jeri haka an jera shi kenan guda uku hakan nan to saboda haka da sunan Allah a jiki saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire bai shiga da shi ba. To amma kuma ya ce asabu sunani su fidda wannan hadisi a Abu Dawud da Tirmidhi na Sa'i Ibn Majah sune arba'a ko sannan ya ce yana da illa. To abin da yasa hadisin ya zama yana da illa a cikin isnadin sa ne akwai wasu mutanen da akwai tambaya a ciki a cikin maganar su. Akwai an yi ruwayan wannan hadisin daga wani mutumi da ake ce masa Hammam, shi kuma Hammam din akwai wahamu a cikin sa, akwai zargin yana da dimuwa shi Hammam, saboda ya rawaito hadisin ne daga Ibn Juraij, daga Ibn Juraij daga Zuhuri zuwa kan Anas bin Malik. To amma shi Ibn Juraij bai ji daga Zuhuri ba, bai ji hadisin ba daga Zuhuri ba, bai samu wannan labarin ba. To saboda haka shi sa malaman hadisi suka ce hadisin yana da daifi ne, yana da illa, saboda shi bai ji daga gare shi ba, Ibn Juraij bai ji daga wajen Zuhuri ba, balle kuma ya ce Anas bin Malik ya ci. Mutum uku ne. Shi Hammam ya ce ya ji daga Ibn Juraij, shi Ibn Juraij daga Zuhuri. To shi Ibn Juraij bai ji daga Zuhuri ba, saboda haka malaman hadisi suka ce wannan hadisin akwai illa a cikinsa, yana da rauni. Abu Dawud da Nasa'i da Baihaqi suka ce hadisin yana da illa, da ifi ne saboda dalilin haka. To amma kuma wasu malaman hadisin sun ce akwai hadisi wanda ya zo daga Abi Sa'id bin Zayadin, shi hadisin yana kama da wannan amma ba wannan din bane. A cikin wancan hadisin an kawo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya jefa zobensa a cikin wata rijiya, sai su ma sahabbani sallallahu alaihi wasallama duk suka dafi zobukansu suka jefa a ciki. To daga nan ma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to ba zai sake ma saka zobe ba. Ina ga mun karanta hadisi a cikin Muratul Akam. To saboda haka wancan hadisin ana ganin cewa kamar yana da inganci fiye da wannan. To kuma dai menene abin da ake so a gaya maka a ciki, shine ba a so a shiga ban daki da sunan Allah, shine magana. Saboda haka wannan hadisin yana nuna cewa makaruhi ne mutum ya shiga ban daki yana tare da wani abu wanda abun nan akwai sunan Allah a ciki. In akwai sunan Allah a cikin abun, to ba a so mutum ya shiga ban daki da wannan abu, sai dai idan larura ne ya jawo masa. Idan wata larura ta jawo ba yadda za a yi, to nan kan zai iya shiga. Kuɗi ne yake da shi kuma da sunan Allah a jikin kuɗin, zai cire kuɗin ya bayar a wani ne ce a je min zan shiga ban daki, kaga ya zama larura. A wani abu ne dai haka wanda ba yadda za a iya cire shi. Wayar ka ce da Qur'ani a ciki, yayi da abubuwa a ciki, da sunan Allah a ciki, da komi, ba za ka barta a waje ka ce za ka shiga banɗaki ba, saboda larura ne ba yanda ka iya. To irin wannan nan kan an yassare maka. Amma idan ba haka ba, to an fi so in za ka shiga to ka je abin da yake da sunan Allah ka shiga. Sannan an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya shiga, a wannan hadisin ka lura aka faɗa, iza da khalal khala, idan ya shiga banɗaki, sai ya shiga banɗaki kenan yake yin addu'a, kaga ba haka bane. Shi yasa alqur'ani yace fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim, kaga karata kai kariya ka karanta ne idan zaka karanta ko. To saboda haka kuma an ce qara'a ai ya riga yayi ne, ba yana yi bane. To ana nufin idan zai shiga ne, ba bayan ya shiga ba, saboda haka ba sai ka kin banɗaki ne zaka laluma addu'ar nan ka ce zaka yi ta ba, a kana waje, tun kana waje ne zaka karanta ta, sai karanta addu'ar nan da ake karantawa. Saboda haka duk wani abu ne mai kama da sunan Allah, to ba a shiga da shi banɗaki, ba a kunna shi a banɗaki, ba a karanta shi a banɗaki, kamar yadda muka fada a wancan karatun wani ya ce sai ya je kan biyan bukatun sa tukunna ba yake iya yin karatu to ba ka yake so ba in dai ka shiga kuma shedan zai zo maka tunda kana zaune a waje ba kai karatun Qur'ani ba sai ka hawo kan shadda tukunna sai ka ji karatun ya fara zuwa to kaga an samu matsala kenan saboda haka sai ka dage karkai sai ka dage karkai a lokacin ba a so kai ba bukatun balle kuma kai ta wasu surutayya wani kuma zai dauko wayar sa a ko a windon ban dakin ko a ta cikin ya fa ne ne ya kunna wani abu sai ko ya kunna karatun ba kaga abu ya baci inda karatu ne ka ana so ka nitsu in ka shiga ban daki kai abun da ya kai ka ba kana ciki kuma kana wani abu babba wa anhu radiyallahu anhu kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakala al-khala'a qala Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith akarajahu as-sab'a wa anhu daga gare shi radiyallahu anhu Allah ya dare shi kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakala al-khala'a annabi ziyara mai Allah sabbata gare shi ya kasance idan ya shiga ban daki kala yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin shaydanu maza da mata akarajahu saba malaman hadisi guda bakwai sun fidda wannan hadisin saboda haka sai ka ce Bukhari Muslim Ibn Majah Tirmizi Abu Dauda Nasa'i sun kai bakwai ne saboda dai wane ne to ban kira ba Bukhari Muslim Ahmad Ibn Majah Tirmizi Nasa'i Abu Dauda to dukansu sun fidda wannan hadisin na'am wannan hadisin shi ma an samu shi ne daga sayyidina Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai shiga ban daki ga addu'ar da yake karantawa yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin shaydanu maza da mata to malamai suka ce su bi son waje mai kazanta nan suka bi zo inda akwai kazanta to nan suke zuwa su zauna shi zan zaka shiga ban daki sai aka ce ka kai addu'a saboda kazanta zaka yi in fitsari kai ko bayan gari kai kazantan ne saboda haka ban dakin dukiyansa duk tsarin sa ana zuba masa kazanta a cikin sa karka ce to ai ban dakin yanzu kan gashi ne yafi wani dakin ma ko in an ce aljanu sun fi son wajen kazanta zaka iya cewa ai ban dakin yanzu yafi wani daki ma to ana nufin ana zuba kazanta a wurin saboda haka shi zake zo kai addu'a ko wajen da kake zama ne ko dakin ka ne ko gidanka ne in baka tsaftace shi to kana kiran shaydanu da aljanu su tattara wurin kenan su zauna kiran su kake yi a ce ka bar wajen yana inda ke ta inda ti hakan nan da ti ba iya ka yarawa to suna nan insha Allah za su zo kuma su zauna a wajen saboda haka shi zake zo kai addu'a idan zaka shiga ciki addu'an nan da zaka yi akan Allah ya tsare ka tunda zaka yaye al'auranka ne a fili Allah ya tsare ka ya kauda idanunsu daga ganin halin da kake ciki saboda haka shaydanu maza da mata anan malamai suka ce idan kuma ba ban daki kake ba lokacin da zaka cire tufafin naka zaka tsuguna kai bayan gari ko kai bawalilin ko da fili ne to a wannan lokacin zaka yi addu'a zaka wannan addu'a ta Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is saboda ka addu'a ne zaka yi ta a cikin kowane yanayi kake ko a cikin bandaki kake ko ba a cikin bandaki kake ba zaka karanta wannan addu'a din sannan sai ka shiga in bandaki ne zaka tsaya a kofar bandakin sai ka yi addu'a sai ka sanya kafar ka ta hagu ita za ta fara shiga sai ka shiga bandakin kai abun da kai ka fito kuma da kafar ka ta dama kamar yadda aka sani saboda Allah ya tsare ka idan baka yi addu'a baka shiga babu mamaki bane wani abu ya same ka na sharri wa anhu رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركل الخلاء فأحمل أنا وغلام النهوي إداوة من ماء وأنا ذات فيستنجي بالماء متفق عليه وعنه رضي الله عنه ده غريش الله يدد شيك عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركل الخلاء yace annabi zada mace Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya kasance yana shiga bandaki fa hamilu ana sai na dauka ni wa gulamun nahawi da wani yaro kama na idawatan min ma'in wata buta ta ruwa ko koko na ruwa ko wa ana zatan da kuma sanda fa yastanji bil ma'i sai yayi istinja'i yayi tsarkaka da ruwa din متفق عليه البخاري ومسلم سواء كان وانا حديث وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه وعن مغيرة بن شعبة دغ مغيرة بن شعبة رضي الله عنه الله يدش قال يا شيخ قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني اذا مثل ثبت غري شي يا شيخ مني خذ الإداوة ka dauki wannan buta ta ruwa din fantalik ka tafi hatta tawara anni har sai ka daina gani na ka sutirta daga gani na baka gani na fa qadha hajatahu sai biya bukatar sa muttabaqun alaihi bukhari da muslim sun wannan wannan hadisi wannan hadisi guda biyu da muka karanta na farko shi ma an samu shi daga Anas bin Malik din ne Allah kara masa yadda yace ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallama yana shiga bandaki to anan da sauran abubuwa haddasan nan ma wani lokaci yana rikewa saboda haka yana hidima Annabi sallallahu alaihi wasallama to an yi sabani cikin waye ne da yace wani yaro kaman sa sannan ya ce da sanda to wannan sandan me za a yi da ita me za a yi da sanda bayan kuma an je za a biya bukata ne to a wata ruwayan hadisi a wani ruwayan hadisi na wannan hadisin ina ga mun karanta shi ma in ba manta ba ana cika sandan ne tun daga nesa kafin a zo wajen inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake biyan bukatar nasa kafin wurin za a aje sandan a tsaye da ita kan nan in ka zo daga nesa kana tahowa kaga alamun cewa nan akwai wani abu da yake faruwa anan saboda haka ba za ka kutsa ka shiga ba ba za ka shiga ba in dai rishina ne sai dai babu amma inda suna ni kaga haka kuma ka hangi mutum misali ya ba wa sannan baya ai ba za ka shiga ka ratsa ba sannan wasu malaman kuma suka ce a wannan sandan ana yin alolan za a yi sallah ne saboda haka za a sa sutura ne saboda ba a so idan mutum yana sallah mutum ya zo ya wuce ta gaban sa saboda haka sai a kafa wannan sandan a matsayin sutura yanda ba za a yi wannan din ba za a zo a ratsa ba sai dai ta gabar sanda din sannan aka ce yana tsarkaka da ruwa yana yin tsarki da ruwa to ina ga hadisin yana ga hadisan suna gaba maganar tsarki da ruwa ko tsarki da dutse ina ga zamu bar shi sai mun zo gaban in mun same shi sai mu hada su hadisi na biyu kuma daga Mughirah bin Shu'bah Allah ya kara masa yadda shi ma yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya dauki wannan buta ta ruwa din ya tafi sai ya in ya ajiye ta to ya je inda baya hanguwa ne sallallahu alaihi wasallam baya ganin sa ya zama akwai shamaki baya ganin sa sai ya jira kenan to sai da ya zama baya ganin sa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya bukatar sa daga baya sai ya dawo to anan wannan hadisin an yanko shi ne daga cikin wani hadisi hadisin da makaranta a babin mas'al al-kufai babin da yake magana akan shafa akan kufi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama shi sayyidina Mughirah bin Shu'ba ya kawo masa ruwa a cikin abun alola da yazo sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kokarin zai cire hannunsa zai wanke hannunsa ya cire hannun nasa to kuma rigar da take jikin sa ta matsa hannun yanda ba zai iya ta kasa ba sai dai ta sama sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama ya cire har shi a lokacin ma shi sai na Mughira yana kokarin ya cire wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yana alola amma shi ma dai yana taimakawa a cikin alolar da ake yi aka zo za a wanke kafa sai ga an shafa ba a wanke ba yana kokarin zai cire wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kofi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka bar su ka bar shi a ina lokacin da na saka na sanya shi da tsarkin sa to a cikin wannan hadisi ne aka yanko nan wurin aka mana maganan cewar da ya dauko ruwan nan ya kawo to ya tafi nesa ne bai zo ya zauna yana jira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya bukatunsa ba ya tafi nesa ne baya maganin Annabi sallallahu alaihi wasallam tukunna daga baya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya bukatunsa ya dawo aka tafi da shi to a wannan hadisan duka ana gwada mana yin hidima na daya kafin maganan tsarkin kaga yanda sabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke masa hidima ba kawai bari suke yi komai yana yi da kansa sallallahu alaihi wasallam su suke yi saboda su samu albarkarsa sallallahu alaihi wasallam to saboda haka kai ma ana so kai hidima wa iyayenka kai hidima wa malamanka dan ka samu albarkarsu ita albarkan cikin abin da kai hidiman ne zaka samu ko ba su za su ce maka kai ba ba za su ce maka kai ba ne kai ne zaka yi da kanka mahaifinka ne to akwai hidindimun da ya kamata ka masa malaminka ne akwai hidindimun da ya kamata ka masa dan uwanka ne yayanka ne waye ne akriba din nan da makusantan nan duka kowa yana da himman da zaka masa malamai suka ce yanayin yanda kai hidima yanayin abin da zaka samu wani bai karatu da yawa ba amma saboda ya yi hidima sai kaga Allah ya sa albarka a cikin abin da ya karanta sai ya karanta abin dan kadan ana ga kai wannan kan bai karanta ko bai karanta da yawa ba kadan ya karanta amma sai Allah ya sa albarka a ciki sai ga abun yayi albarka kuma ya fahimci abun da ya karanta din ba ya tara shi da yawa kuma bai gane me yake karantawa ba to saboda haka sabban Annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa yin wasa cikin hidima wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to anan ana gwada mana cewa idan mutum zai shiga bandaki zai tanadi ruwa kar haka kawai saboda kana son shiga bandakin kawai ka shiga ba ruwa baka nemi ruwan da zaka yi tsarki da shi ba kawai ka fada ciki sai bayan kana ciki kai ta kolo ka ce a kawo maka ruwa ba a son haka ka nemi ruwa sannan kuma ka kebance kanka kar kuna tafiya tare ko a jeji ne ko a wani abu a cikin jama'a kawai ka tobe kawai ka ce kai bari kai bawali ko kai bayan gari ba a son haka akwai wanda su suna ga hakan wayewa ne musamman a makaranta sai ga mutum ya tobe yana wanka a cikin daki a gaban mutane shi zai wankan sa kawai ko kuma ya yi bawali ana kallo a cikin jama'a zai zo ya kama bawali ba ruwansa ko bayan gari ba ni na ga wanda bayan gari ma a gaban mutane yake yi ba ma fitsari ko wani abu ba saboda shi yana ga wai ya waye to kaga ya halaka kawai ba a son haka ka kebance kanka saboda haka ko ina zaka yi in zaka biya bukata sai ka mai da wajen ya zo ban daki ko da ba a rufe yake ba inda zaka kebance kanka ne sai kai wa Annabi Hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ittaqul la'inaini alladhi yatakalla fi tariqin nas aw fi zillihim rawahu muslim wa zada abu dauda an ma'azin wal mawarid wa lafzuhu ittaqul mula'ina thalatha al baraza fil mawarid wal qari'ati tariq wa zilli wa li ahmad an ibn abbasin aw naqima'in wa fihi ma da'fun وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه daga sai Nabi Hurairah Allah kara masa yadda kale ya ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya rami Allah sabbata gare shi ya ce ittaqul la'inaini kaji tsoron wajen la'ana wajen tsinuwa alladhi yatakalla ya fade su ga sunan guda biyu la'inaini kawai yace anan wajen rantsuwa guda biyu kaji tsoron su ka kiyaye su alladhi yatakalla fi tariqin nasi wanda yake kebanta akan hanyar mutane aw fi zillihim ko a inuwarsu rawahu muslim wa muslim ya rawaito wannan wa zada abu dawud abu dawud ya kara an ma'az daga sayyidina ma'az bin jabalin kenan ya rawaito cewa wal mawarid da inda wato magangara na ruwa wannan maka ji tsoron sa ka kiyaye shi ko kuma inda mutane suke zuwa su sha ruwa walau zuwa wani lafazin yace ita kulmu la'ina thalatha ka kiyaye wajen tsinuwa guda uku albaraza fil mawarid fili wanda ake zuwa a sha ruwa wajen wanda ruwa ke gangarowa ake zuwa a sha wa qari ati tariq da tsakiyan hanya wa zilli da inuwa wa li ahmad arwa imam ahmad kuma an ibn abbas daga abdullah dan abbas yace au naqima'in ko kuma a wajen da aka hada ruwa aka tara ruwa aka aje shi wa fihi ma dha'afuna cikin wannan riwayat guda biyu akwai rauni wa karajat tabarani ya fitar da wannan wani hadisin shi ma yace annahyu an qada'il hajati an hana mutun ya biya bukata tatal ashjaril musmira a garkashin bishiya mai yaya wadaffatin nahari da kuma gefen korama aljari wanda take gudana shi kuma wannan maganan an same shi ne min hadisi ibnu umar da hadisi abdullahi dan umar bi sanadin da'ifin shi ma da dangane mai rauni to waɗannan hadisan hadisi na farko dai an samu shi daga sayyidina abi hurairah Allah kara masa yadda cewa ne sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum ya kiyaye wajen la'anta guda biyu wajen da za a tsine wa mutum idan ya aikata wani abu a wannan wuri ina ne waɗannan wuraren ya ce na farko alladhi yatakhalla fi tariqin nasi wanda yake kebanta yake wofantuwa yake cire kansa a inda mutane suke bi hanya ne nan ka san kan hanya ne sai ka zo ka biya bukatun ka wajen kai bayan gari ko kai fitsari kuma ka san mutane suna wuce wannan wajen ko kuma inuwa nan inuwa ne da mutane suke zama su huta ginin bishiya ne ko yana mai kama da wannan inuwa ce dai ana zuwa a zauna sai ka zo sai ka yi abunka a wuri kai bayan gari ko kai fitsari a wajen to ka kiyaye wannan waje wurare guda biyu sannan wani ruwayan hadisin yace da kuma yace wurare guda uku ne shi ba guda biyu ba na ɗaya yace shine filin da ake zuwa a sha ruwa ga ruwan yana taruwa a wajen mutane suna zuwa su sha to filin ba cikin ruwan ba ma tuko filin da ake zuwa a sha ruwan kar ka zo kai bayan gari ko kai fitsari a wajen tsakiyan hanya ne ana bi sai mutum ya zo ya fitsari a wajen ko ya bayan gari a wajen da inuwa ce ana zuwa a zauna sai mutum ya zo ya fitsari a ciki ko ya bayan gari a wajen a wata ruwaya kuma har yanzu yace na kulma inda ake tara ruwa wajen ana tara ruwa ne a tona aka yi ana tara ruwan a randuna ne a wajen ana ajiye ruwa a ciki a menene dai abinda ana tara ruwa a ajiye shi wanda jama'a suna zuwa su dai ruwan su yi amfani da shi sai kawai sai ka zo kai bawali a wajen yana iya ta tashi ko kai bayan gari a wajen to ba a son haka a wata ruwayan har yanzu ya ce an hana mutum ya biya bukatarsa a gindin bishiya mai yaya bishiyan mangoro ne bishiyan ayaba ne bishiyan menene bishiya ne mai yaya dai wanda ka san za a zo a cire ayan ayi amfani da shi sai ka zo ka tsuguna a yinin bishiyan kai bayan gari ko kai fitsari ko ne bai kama da wannan kai kazanta a wajen to ba a son haka duba a so to a cikin wadannan wannan hadisin akwai isnadin sa akwai inda aka samu rauni kaman wannan ruwayan da aka kawo na Ma'az an kawo cewa hadisin Ma'az da yace al-mawarid din nan wurin da ake tara ruwa mutane da wurin da mutane suke zuwa su sha ruwa ko su yi alola to wannan hadisin akwai rauni a cikin sa saboda an samu shi ne daga a cikin isnadin sa akwai mutum da ake ce masa Abu Sa'id al-Himyari shi kuma ba san shi ba shi wannan mutumin kuma ya ce sai na Ma'az ibn Jabal ne gaya masa saboda haka ya yanke wani ya cire wani ba zai yi haɗu da sai na Ma'az ibn Jabal ba akwai mutum ɗaya da ya cire saboda haka ana cewa hadisin mursali saboda haka shi zaka ce yana da rauni sannan a ruwayan hadisin Abdullahi ibn Abbas kuma da aka ce ruwan da aka tara tarar ruwa ba su mutum ya je ya yi wani abu a wannan wajen shi ma a ce akwai rauni a cikinsa saboda akwai wani mutum da ake ce masa Ibn Luhai'a ko Ibn Lahi'a to shi wannan mutumin shi ma yana da rauni akwai rauni a cikinsa saboda haka sai hadisin ya yi rauni saboda haka sannan hadisin da aka kawo wanda Tabarani ya fidda shi ruwayan Abdullah ibn Umar shi ma an ce akwai rauni a cikinsa saboda a cikinsa an bar wani mutum guda ɗaya matruk ba a irgo shi ba a cikin isnadinsa shi ne Furat ibn Sa'ib ba an bace shi ba dalilin haka sai aka ce hadisin a cikin dangane sa yana da rauni kamar yadda muke faɗa kullum ba wai yana nufin hadisin ba za a yi amfani da shi bane ba danganin yadda aka yi hadisin ya zo ne kawai aka fitar da bayanin cewar an cire wani saboda haka waɗannan hadisan dai gaba ɗaya suna karantar da mu cewa shi musulunci yana son tsafta baya son kazanta saboda haka idan mutum zai yi bawali fitsari ko bayan gari to akwai wuraren da idan ya je ya jawa kansa tsinuwa ya jawa kansa tsinuwa za a tsine masa kuma ya ka tsine masa shikenan ya tsinun yayi wasa kai ne kawai ka zo ka samu kan hanya inda jama'a suna bi sai kai kashi a wuri wani yana zuwa zai taka kawai ko yana taka zai ce kai wannan wanda ya Allah ya tsine masa haka zai wada haka zai ce wani bai takan ba ma in ya zo wucewa ya haska ya gani misali da dare ne ko an yi ruwa ne ko wani bai kama da wannan Allah ya taimaka ya haska misali mutum ya yi Allah zai taimaka masallaci bai haska ba ko ba haske a nusa ko bai gani wai zo ya taka ba ka cuce shi ba kaga in ya tsine maka ba sai a hankali ba to mutum ya kiyaye wannan sannan ko ruwan da ake amfani da shi wajen da ake korama ce ta ruwa ko ne bai kama da wannan kawai ka zo ka kai bayan gari a ciki ba a son irin wannan duk wanda yazo ya gani zai tsinuwa jama'a sun saba zama a inda a wajen inuwar su gindin bishiya ne ko wani abun su ne kawai sai ka zo ka kai kashi a wuri kaga ya ka zo da safe za a ta tsinuwa za a ta tsine wa mutum ba a son irin wannan kar ka yi in ya matsa ka dage ka nemi wani waje ka je ka yi ko kuma misali a gindin bishiyar da ka san akwai ƴaƴan amfani a kai dibino ne a mongoro ne a lemo ne haka dai abubuwan da dai ana cira sai ka zo gindin bishiyar sai ka kashi a wuri kaga ai kai kanka ka san dai ba kai daidai ba to kuma duk wanda ya zo wucewa ko ba wajen ya zo ko ba hawa bishiyar ya zo ba zai tsine maka to da nan wuraren da tsinuwa ne saboda haka mutum ya kiyaye idan zai biya bukatansa na bawali ko na bayan gari ya kiyaye irin waɗannan wuraren to a ciki akwai ƙarin da wasu malamai suka yi na wani hadisin duk da shi ma akwai magana cikinsa sun ce wa abwabul masjid ƙofofin masallaci ba a son mutum ya je ƙofofin masallaci bayan gari ko ya fitsari ƙofofin masallaci yanzu misali ka zo nan sai ka zo banan nan din nan ta waje kawai sai ka zo kai ta fitsari a wuri ko kai bayan gari a waje ka san mutane za su shigo masallacin nan to wannan ma an hana kar mutum ya yi a wannan wurare saboda kai shi zaka ce dai ka nemi kala wajen da ka keɓance shi ka ware shi ko banɗaki ne ko ba banɗaki ba inda ka tabbatar ba wani matsala sannan a cikin maganin inuwa malamai suka ce za a iya yi a inuwa amma wace irin inuwa a tsakiyar jeji ne
inda ka san ba wanda yake zuwa wajen ya zauna ya huta kuma ka matsu ba wani waje kuma to irin wannan an ce koda inuwan ne mutun zai iya yi amma inuwar da ka san jama'a suna zuwa su zauna su huta to ba su ka je ka kai bayan gari ko kai bizari a wajen wan jabir kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama idza taghawata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wala yatahaddasa fa inna allaha yamqutu ala zalika rawahu wa sahahahu ibnu sakan wa ibnu qattan wa huwa ma'lulun wa an jabir daga sayyidina jabir radiyallahu anhu Allah ya rida shi kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya rimta Allah sabbata gare shi yace idza taghawata ar-rajulani idan mazaje guda biyu za su biya bukatun su mun ce gha'it mun riga mun yi bayanin gha'it ba yana nufin bayan gari bane yana nufin kawai ka kebanta zaka biya bukata ko bayan garin zaka yi ko ba shi ba sai aka sa wa bayan garin sunan wannan wajen wajen da aka kebanta shi ne ake ce masa gha'it sai aka sa wa bayan gari sunan wajen kawai akwai sunansa yana nan zamu karanta shi asalin sunansa to falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibi kowane ɗayan su ya kubuta ya sirtirta ya kebanta daga dan uwansa wala ya tahaddasa kar suna yin tadi fa inna allaha yamqutu ala zalika lalle allah zai yi fishi da mutum akan haka rawahu sun rawaito shi su waye suka rawaito shi anan bai kawo ba amma imamu aman ne wasahahu ibnu sukkani ya inganta hadisin wa ibnu qattan shi ma ya inganta shi wa huwa ma'lulun amma hadisin dai yana da illa to abin da yasa aka ce hadisin ma'lul a cikin isnadin sa mun riga mun bayanin ma'lul ai a karatun mu na baya muka ce shine hadisin da yake da illa wanda take khafiya boyayyar illa wanda ba dole bane a gane ba zai yi wa karo to hadisin ba za ka gane cewa yana da matsala ba ko kuma an samu itirabi a cikin sa an samu jirkici a cikin wanda suka rawaito hadisin sai ake ce masa ma'lulu to a cikin wannan hadisin akwai illa saboda an samu ikhtilafi a ciki ikhtilafin da aka samu an rawaito hadisin daga Yahya bin Abi Kasir akan fiskoki da dama hadisin an rawaito shi daga Yahya bin Abi Kasir amma a cikin isnadin da Yahya bin Abi Kasir ya rawaito akwai jirkici wasu sun ce ya samu hadisin ne daga Iyad bin Hilal wasu kuma suka ce ya samu ne daga Hilal bin Iyad ka gane sunan mutumin ne sunan sa shi ɗaya ne amma wani a cikin ruwayin zai ga maka sai ya ce an samu hadisin nan daga Iyad bin Hilal wani kuma sai ya ce maka an samu hadisin nan daga Hilal bin Iyad kamar yanda boko suke yanzu sunan ka ne sai a juya Muhammad Ahmad ne sai ce Ahmad Muhammad ko sai ya ce duk ɗaya ne to wannan kawai yana jawo hadisi ya rauni wannan kawai gashi da sunan mutumin sunansa ne Iyad bin Hilal amma wasu sun rawaito a haka sunansa Iyad dan Hilal wasu kuma sun rawaito sunansa Hilal ai Iyad dan Hilal sunansa Hilal dan Hilal sunan kawai sai ka ce to hadisi ko illa ci kawai kaga ba za a yi da shi bane za a yi amma dai an samu wahamu ko kuma ittirab zamu ce a cikin ruwayan to wannan hadisin ya ce idan mutum guda biyu suna biyan bukatansu bayan gari suke yi fitsari ne ko ma meye ne dai to kowa ya kubuta daga dan uwansa kowa ya sirta daga dan uwansa mun karanta ba yanzu ai annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce su kawo su tafi to saboda haka idan kuna tafiya tare ne ma biyan bukata ya kama ku to kowa ya kama gabansa sai ya je biya bukatansa sannan kar kuna tadi kana biyan bukata kana nan kana can kuna ta tadi da junanku ba su ma malamai suka ce to yanzu zaka gane cewa karka na waya kenan karka na waya kana bandaki ka shiga wallahi na shiga bandaki da buƙar ka shiga ka dora waya fara kai na shiga kaza nake ina cikin bandaki kana waya ba sun wannan karka na waya yawa ko wanne ma kake waya da shi in zaka shiga bandaki sai ka ce zan shiga bandaki sai ka kashe ka shiga amma wani sai ga wai ci gaba ne yana bandaki yana zaune yana wayan sa kuma to ba su kana tadi in kana bandaki saboda haka ba wai sai mutum ko mutum ne karka waya da shi ka je waya in ka shiga bandaki me dalili fa inna allaha yamkutu ala zalika allah zai yi fishi da kai in kana aikata haka kana bandaki kana magana da wani maktu in aka ce maktu ya wuce gadbu shi gadabu fishi ne shi ko maktu shi ma fishi ne amma ashaddu yafi tsanani akan wancan saboda haka Allah zai fishi da mutum kaga sai a dage a kiyaye karka shiga bandaki kai ta surutayya marasa dalili ko kuma ka tsuguna kuma kai ta surutu ba a son haka sannan a cikin wannan hadisin har yanzu malamai suka ce akwai wasu wuraren da babu laifi kai magana akwai wuraren da idan ka tobe kana biyan bukata ko fitsari ko bayan gari zaka iya yin magana wuraren da ya zama na larura kamar yaya makaho ne gashi nan zai fada rami kana gani zaka bar shi ya fada sai ka tashi lalle lalle sai ka masa magana ka ce ya kauce kar ya fada kamar da shi kan hanya shi gan ba zaka bar shi ya fada ba ka ce ai an ce kar ai magana ga maciji ya zo zai harbi wani ko gunawa ta zo ta harbi wani kai kuma ka hango amma kana biyan bukatanka to anan ma zaka yi magana ai sai kai magana nan ma ka ce kai kai ga abu kaza fa zai same ka sai kai magana nan ba babu laifi amma idan ba haka ba to ba a so mutum yayi magana haka kawai in babu wani dalili na'am ya muke da lokaci ne lokacin ya ja ko to alhamdulillah ina ga zamu dakata nan insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ku mai tambaya sai in babu kuma sai a mana addu'a na'am in ya matsu kam abinda aka fi so ai shine kaga daga nan ma ya saba ladabin da aka faɗa adab din da aka faɗan ya saba saboda ai shi zai shiga da ruwansa shi zai shiga da ruwansa ba sai ya shiga ne zai taɓa butan ba to amma in ya shiga ya taɓa babu sai ya fito ya ce a kawo masa in aka kawo sai a ajiye sai ya koma amma dai an fi so a cikin ladabin shiga banɗakin kai tanadin shigan ba haka kawai zaka tsunduma ka ce daga baya a kawo maka ba amma ya zama larura ne to bayan da za a yi amma dai ba a son haka na'am to alhamdulillah abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh